إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka na ranar Juma'a a wannan masallaci na Usman ibn Affan a nan gadon kai cikin garin Kano. A yau 13 ga watan Rabi'ul Thani, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432, wanda kuma ya zo daidai da 18 ga watan 3 miladiya ta 2011. A wannan majalisi na mako-mako, inda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda a yau za mu tashi daga tafsirin suratul A'la. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
Suratu Al-A'la, wannan sura ana kiranta da suratu sabbih isma rabbikal a'la, kamar yadda yazo a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da dama, wanda aka bata wannan suna sabbih isma rabbikal a'la. Ya tabbata cikin hadisin Al-Bara ibn Azib, wanda Imam Bukhari ya rawaito, yana cewa awwalu man qadima alaina min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mus'ab ibn Umayr, farkon wanda ya zo mana Madina daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine Mus'ab ibn Umayr, wa ibn Ummi Maktum, sannan da Abdullah ibn Ummi Maktum, fa ja'ala yuqri'ani al-Qur'an, suka rika karantar da mu al-Qur'ani. Thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'd, sannan Ammar ya zo, sannan Bilal, sannan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Thumma ja'a Umar ibn al-Khattab fi 20, sannan Umar ibn Khattab ya zo tare da mutane 20. Thumma ja'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, yace sannan kuma Annabi sallallahu alayhi wa sallama ya zo. Fa ma ra'aytu ahla al-Madinati farihu bi shay'in farahahum bihi, ban ga wani abu da mutanen Madina suka yi matukar farin ciki da shi ba kamar yadda suka yi matukar farin ciki da hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa gare su. Hatta ra'aytu al-wala'ida was-sibyana yaqulun, har sai da daga yara kanana suna cewa hadha rasulullahi qad ja'a, ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam ya iso. Fa ma ja'a hatta qara'tu subbih isma rabbikal a'la fi suwar mithliha. Bara ibn Azib ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karaso Madina ba sai da na haddace sabbih isma rabbikal a'la da wasu surori kwatankwacinta. Kaga anan ya kirawo sabbih isma rabbikal a'la da wannan sunan cikakke, qara'tu sabbih isma rabbikal a'la. Sannan ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Mu'adh ibn Jabal, هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس ودعاءها والليل إذا يغشى. لوكاشين دا معاذ ابن جبل يي صلى ده متانسا يقوم تويتا مسو صلى wanda har ta kai wani daga cikin samari wanda yake bin sa sallah ya kasa hakuri da juriya ya yake sallar sa ya koma baya yayin sallar sa shi kadai daga nan bayan an gama sallah mutane su karka cewa ya zama munafiki shi kuma ya kai taransa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira wa Mu'adh bin Jabal yayi masa fadan sawai ta sallah da yake yi to aran yake cewa alla sallaita bi sabbi ismi rabbikal a'la me ya hada ba za ka yi wa mutane sallah da kamar sabbi ba sabbi ismi rabbika kaga anan ya kira wata da wannan jumla gaba daya a matsayin sunanta wash-shamsi wa duhaha da kuma ash-shamsi wa duhaha da kuma wal-layli idha yaghsha kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin muslim hadisin nu'man ibn bashir radiyallahu anhu wanzu sallallahu alaihi wa sallam qara'a fil idaini yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta a sallar idi guda biyu wato idul adha da kuma idul fitr ya karanta sabbih isma rabbikal a'la da kuma hal ataka hadithul ghashiya wa in waqafa yawm al-jum'ati qara'ahu ba jami'an idan ya dace da ranar juma'a ya karkaranta su gaba daya alamma ya kira wannan suna da suran sabbih isma rabbikal a'la ubay ibn ka'b da abdullahi ibn abbas da abdurrahman ibn abza da aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anhum jami'an sun ruwaito cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana yaqra'u fil witri bi sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwa allah ahad zadat aisha wal mu'awwidhatayn wadannan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantawa a sallarsa ta witri yana karanta sabbih isma rabbikal a'la yana karanta qul ya ayyuhal kafirun sannan da qul huwa allah ahad aisha tace wal mu'awwidhatayn da ba kula zai guda biyu kaga anan shi ma wannan sura ta zo da sunan sabbih isma rabbikal a'la amma littafaina masahib da littafaina tafsiri duka sun ambace ta da suratul a'la saboda wannan kalma da ta zo a farkon surar saboda haka sai aka sanya ta zama alam wato suna ga wannan sura wannan sura kamar da kuka gani sura ce makkiya wato an saukar da ita lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana makka kafin hijira sannan ayoyinta goma sha tara ne wasu daga cikin sahabbai kamar Abdullahi ibn Abbas ya fassara fadar Allah da yake cewa qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla tazakka din nan ya fassara shi da ba da zakkai a zakka ta fitta kai sannan kuma fa salla ya fassara shi da sallan idi wato kalamar wato idul fitr wannan tafsirin Abdullahi ibn Abbas ishara ce da yake cewa da yake nuna cewa waɗannan ayoyi guda biyu sun sauka a Madina domin a Idul Fitr da kuma zakatul fitri wato idi da sallah karama da kuma zakatul fitr waɗannan abubuwa ne da ba a farlanta su ba sai bayan hijira kaga idan har ya kasance ayar tana inni ne zuwa gare su kaga kenan aya ce makkiya ko ce ayoyi guda biyu din suna nuni zuwa gare su ayoyi ne makkiya to amma dai maganar mafi yawa daga cikin malamai ta tafi akan cewa wannan sura ce makkiya sura ce da aka saukar yayin da ba'iki sallallahu alaihi wa sallam yake makka kafin hijira wannan sura ita ce sura ta 8 kamar da Jabir ibn Zaid ya abbata cikin jerin gwanan saukar surori da alqur'ani ita ce ta 8 ta sauka bayan suratul takwir kafin suratul layli amma a wani lissafi wanda aka ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas da Ikrima maulansa da kuma Al-Hasan al-Basri su suna cewa ita ce ta 7 a jerin gwanan saukar surorin alqur'ani ba ta takwas ba. Wannan sura kamar da kuka gani farkon ta kira ne ga mu'minai duka ta hanyar fuskantar da magana ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tsarkake Ubangiji da daukaka sha'aninsa da girmama shi a zuciya da kuma harshe da gabbai duka. Sannan kuma surar tana nuni zuwa ga matsayin da Allah madaukakin sarki ya bawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta hanyar kinsa masa karatun Alkur'ani da bashi haddar karatun Alkur'ani da tsare karatun Alkur'ani a zuciyarsa ba tare da ya wahala ba. Daga sauraron Alkur'ani sau daya wannan Alkur'ani zai wato tabbata ya kafu a cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk da kasancewarsa ummi ne. La yaqra'u la yaktubu wa la yaqra, amma gashi Ubangiji ya tsare Alkur'ani a cikin zuciyarsa. Wannan alama ce da take nuna cewa shi zababbe ne daga Allah, kuma Ubangiji ya zabe shi domin ya bashi wannan annabci da wannan manzanci wanda shine manzanci ya karshe. Ubangiji madaukakin sarki ya bude wannan sura da fadarsa sabbih isma rabbikal a'la, ka tsarkake sunan Ubangijinka mafi girma mafi daukaka. Alladhi khalaqa fasawwa, wanda ya yi halitta sa'annan ya daidaita halittar. Wallazi qaddara fahada, kuma wanda ya kaddara komai sannan kuma ya shiryar da shi. Wallazi akhraja almar'a, kuma wanda ya fitar da makiyaya. Faja'alahu ghusaa'an ahwa, sa'annan ya sanya ta ta zama ghusaa'an busasshiya, ke kasasshiya. Ahwa baqakirin, sanuqri'uka fala tansa, da sannu za mu karantar da kai kuma ba za ka manta ba. Illa ma sha Allah, sai dai abinda Allah ya so. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa, domin lalle shi ya san abinda yake fili, ya kuma san abinda yake buya. Wa yassiruka lil-yusra, kuma za mu sauƙaƙe maka har sai ka kai ga sauƙi. Ubangiji madaukakin sarki ya bude wannan sura da kalmar sabbih, wadda take nuna tasbihi, wato tsarkake Ubangiji daga dukkan wata da ƙasa. Surorin Alkur'ani sun zo da ambaton tasbihi da sigogi daban-daban. Ya zo da siga ta fi'ili madi, ya zo da siga ta fi'ili mudari, ya zo da siga ta fi'ili amri, ya kuma zo da siga ta masdar. To siga ta fi'ili madi kamar da yake farkon suratul hadidi da suratul hashr da kuma suratul saffi, duk sun zo da siga ta fi'ili madi. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa fil ard wa huwa al-azizul hakim, ko sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Sannan kuma ta zo da siga ta mudari'i yusabbihu, kamar da yake farkon suratul juma'a da kuma suratul tazammum. Kazo yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim. Sannan yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fil ardi, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in qadir. Sannan yazo da sigar masdar suratul isra, subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Da haka Ubangiji madaukakin sarki ya ambaci tasbihi gare shi da sigogi daban-daban. Siga ta madi, wato fi'ili madi, ko kuma siga ta fi'ili mudari, ko kuma siga ta fi'ili amri kamar da yake cikin wannan sura sabbih isma rabbikal a'la, ko kuma siga ta masdari. Ubangiji madaukakin sarki ya yi kira ga bayansa da su tsarkake shi. Kalmar tasbihi tana nufin tanzihullahi subhanahu wata'ala min kulli al-uyubi wan naqais, shine tsarkake Ubangiji daga dukkan wani abin da yake aibi ne ko kuma nakasa. Abinda kalmar tasbihi take nuna wa kenan, tsarkake Allah daga dukkan abin da yake aibi ne ko kuma abin da yake nakasa ne. Dan haka bawa yana tsarkake Ubangijinsa da zuciyarsa ta hanyar kudirce kyawawan sunaye da sifofi na Allah a zuciyarsa, ta hanyar kudirce tasbi'a tauhidi kyakkyawar akida a cikin zuciya wannan tasbihi ne da zuciya haka dan yana tasbihi da harshen sa ta hanyar abbatan kalmomin tasbihi da suka zo a cikin sunnar baiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama subhanallahi subhanallahi alazim sannan bawa yana barkake ubangijin sa ta hanyar ibada wato ta hanyar bauta wa Allah kamar yadda ya shar'anta da ainihin tsantsanta bautan nan gare shi shi kadai ba tare da hada wani da shi ba wannan shi ba tasbihi ne saboda ka tasbihi ga ubangiji yana da alaka da zuciya yana da alaka da harshe yana da alaka da gabbai saboda ka duk dan adam a duk halitta dan adam gaba daya ana bukatar ka kasance mai tasbihi ga Allah يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا وتؤبجد يتي سمي بك ويتسنى تسبيحي كألا أكنا انكسى لكي تاكا وعد أبند تقنسى دا أبند سمي سكا قنسى دا أبند كسى تقنسى تسنى تسبيحي كألا فأقوى وطا آية تنا نونة شوى كيتا قدم shuku ne kawai daga cikin halittun ubangiji da yayi manya-manya masu tasbihi ga Allah saboda ka ko kai ko ka yi akwai masu yi sammai da kasai da abinda suka kunsa duk suna tasbihi ga Allah saboda ka abinda muke gani na itatuwa bishiyoyi da muke gani da tsirrai da duwatsu da koramu da dukkan wata halitta da kake gani tana yawo a doran kasa wacce kake ganinta mai rai ce wato mai motsi ce ko mara motsi to tana tasbihi ga ubangiji walakin la tafqahuna tasbihahu ba dai kwaji ne kuna fahimta amma suna yi saboda kaga dan adam kai gata ne za a yi maka ka shiga cikin wannan tawaga ta manya-manyan halittun Allah kai ma ka zama mai tasbihi ga Allah kamar su ba kai ne za ka yi wa Allah gata ba sai dai ubangiji ya maka gata da ya kirawo ka domin ya maka rijista cikin wannan tawaga ta ubangiji cikin wannan tawaga ta waɗannan halittu manya-manya waɗanda kai idan aka kiyar saka da su karamin alhaki ne amma da su risala sun sadu da sun mika wuya sun mika labarin su ka cokon ga Allah don haka idan aka ce tasbihi ana nufin tsarkake ubangiji daga dukkan abin da yake aibi ne daga dukkan abin da yake nakasa ne saboda haka ubangiji madaukakin sarki ya sifantu da sifofi madaukaka kamar yadda ya sifantu da sunaye mafiya kyau ubangiji ya sifantu da sifa ta rayuwa to ka tabbatar wa da Allah wannan sifar ta rayuwa bisa kamalarta rayuwa ta ubangiji ba irin rayuwa ta mu bace ba irin rayuwa ta makhluk bace ta wani halitta rayuwar al-khaliq ta sha babban da rayuwar al-makhluk rayuwar al-makhluk rayuwa ce wacce take sabaqaha adamun wa yalhaquha kana da babu kai sannan aka yi ka kaga ashe da kai a babu kake rayuwarka a babu take sannan kuma daga baya aka yi ka sannan kuma daga baya za ka mutu kaga ashe kenan rayuwarka tana da nakasa ba rayuwa bace kamila kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma ilayhi turja'un dan me za ku kafirce wa Allah me zai sa ku rika yi wa Allah bitilci alhalin da ku babu ku a babu kuke ubangiji ya ba ku rayuwa sannan kuma zai karɓi rayuwarsa to ubangiji rayayye ne rayuwa mai kamala wacce ba ka cewa akwai lokacin da babu shi daga baya ya samu sannan kuma babu ranar da za a ce babu Allah kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dukkan wani wanda yake doran kasa zai kare ubangiji kadai shine mai wanzuwa shi yasa ubangiji ya sifanta dan adam da rayuwa yukhrijul hayya min al mayyit sabai ya sifanta kanshi da rayuwa wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut da ya sifanta kansa da rayuwa sai ya kara bayanin irin rayuwarsa yace wanda baya mutuwa kenan kai rayuwarka rayuwa ce da take da nakasa zaka ka tabbatar wa da Allah sifar rayuwa tare da tsarkake shi daga dukkan wata nakasa haka nan ka tabbatar wa da Allah misalin sifar ji ubangiji yana ji kamar yadda dan adam yana ji amma jin Allah da dan adam wato bambancin dake tsakanin su bambancin dake tsakanin al-khaliq wal makhluq bambanci da tazarar da take tsakanin wanda ya halitta da wanda aka halitta haka tazarar jin Allah take da jin kuma mahaluki wanda ubangiji ya halitta ya bashi ji zaka jinka yana da iyaka akwai iya sautin da zaka iya ji akwai sautin da ba zaka ji shi ba shi yasa lokacin da ubangiji madaukakin sarki ya saukar da ayoyin dangane da matar da take jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam wato take mayar masa da magana game da mijinta wanda yayi zihari da ita ubangiji ya saukar da fadar sa bad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Aisha radiyallahu ta'ala anhu take cewa subhana man wasi'a sam'uhu al-aswat take cewa sarki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci dukkanin saututtuka tace ina bakin kofa daki na lokacin da take yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama maganganu yana gaya mata tana fada masa wa in kana la yaqfa alaihi la yaqfa alayya ba'd ma taqul ce amma wani abin da take fada ba na shi amma ga ubangiji min fawqi sab'i samawat daga al-arshin sa yace kad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha saboda haka kaga dan adam yana ji fa ja'alallahu sami'an basira haka nan ubangiji shi ma huwa sami'ul basir amma bambancin dake tsakanin wannan da wannan shine bambancin dake tsakanin al-khaliq wal makhluq saboda haka tasbihi game da sunayen Allah shine tabbatar masa da sunayen sa tare da kudurce kamala tare da kudurce kamala wato yana ji yana gani jin da ba irin da mahaluki ba ganin da ba irin da mahaluki ba ganin sa na musamman ne jin sa na musamman ne haka nan rayuwarsa to haka nan duka sifofin Allah zaka tabbatar masa da irin waɗannan sifofi bisa kamalar su ba tare da kwatanta su da wata halitta ko wata sifa ta wani mahaluki ba shi yasa lokacin da Ahlus Sunna suka tabbatar da istiwa'in Ubangiji daidaitan sa suka tabbatar masa da al-yad wato hannu kamar yadda ya tabbatarwa da kansa suka tabbatar masa da ido kamar yadda ya tabbatarwa da kansa da sauran sifofi da suka zo al-Qur'ani da sunnar ba'iki sallallahu alaihi wa sallam mai tsarki sun yi wannan bisa tsarkake ubangiji daga dukkan wata mushabaha ta makhluk daga dukkan kamanceceniya da wani mahaluki tare da sanin bambanci da ke tsakanin al-khaliq wal makhluk ubangiji yace sabbihi isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka tsarkake sunan ubangiji shine ambatan sunan ubangiji tasbihi da ubangiji madaukakin sarki ya shar'anta a bisa harshen annabin sa sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ne lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce wa sahabbansa su sanya wannan a cikin sujjada ya ce su sanya wannan aya ko kuma wannan umarni su tabbata shi a cikin sujjada wato ya ce da lokacin da fadar ubangiji madaukakin sarki ta sauka sabbih bismi rabbikal azim can cikin suratul waqi'a wato ka tsarkake sunan ubangijin ka mai girma sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yace ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya wannan aya wato aiwatar da wannan aya ku sanya ta cikin ruku'u saboda ka idan kai ruku'u ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim haka nan lokacin da sabbihi isma rabbikal a'la ta sauka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ku sanya wannan a cikin sujjadar ku shine subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la haka ya tabbata a cikin sahih wato littafin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance a cikin ruku'un sa yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sannan a cikin sujjadar sa kuma kana cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga Allah al-a'la mafi daukaka sarkake sunan ubangiji shine ambatan waɗannan jumloli na zikiri kamar yadda suka zo a cikin sunna ba yana nufin ambatan sunan Allah lafzul jalala mufradin sa ba wato shi kadai kamar yadda wasu suka fahimta wato su rika kiran Allah kawai Allah 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 ba tare da ambaton kalmar ko sunan Allah din cikin jumla ba wato su ware sunan da ambato shi kadai ba tare da kawo jumla mufida ba babu mubtada balle khabar wato kawai an ambaci ko kalma ce lokacin da ka ambaci kalma ita kadai ba a cikin siyaki ba baka iya cewa ga matsayinta a irabi daga ba za ta taba zama jumla mufida ba daga dukkan tasbihan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar ba mu taba ganin inda ya koyar da kalma kwaya daya ko sunan Allah shi kadai ya zama shi ne abinda zaka fada a matsayin zikiri ko tasbihi ba Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana fada kamar yadda yazo a cikin Sahih Bukhari kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-'azim kuma ubangiji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo su kalimatani kalmomi guda biyu khafifatani 'ala al-lisan masu saukin fada akan harshe Saqila tani fil mizan amma ba su nauyi akan ma'auni rana gobe kiyama habibatan ila rahman sannan abin so ga Allah mai rahama annabi yace su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ya tabbata cikin sahihain ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man qala fi yawmihi 100 marra la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان حتى في يومه حتى يمسي النبي صلى الله عليه واله وسلم yake duk mutumin da yake ya faɗi wannan jumla sau 100 ayyansa yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi wannan ayyan sa sau 100 annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai rubuta masa tsari kariya zai yi masa katanga zai masa shamaki zai bashi tsaro daga shaytan har ya kai yamma wa lam yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun qala mithla ma qala wa zat babu mutumin da zai zo wato mutumin da zai fishi a babin zikiri a wannan ladar sai mutumin da ya fadi irin abin da ya fada ko ya kara akan nashi sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wa man qala fi yawmihi 100 marra subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim huttat anhu khatayahu walau kanat mithla zabad albahr annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kuma haka nan wanda ayyinan sa yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hasal dari annabi yace za a kakkabe masa kurakuransa koda ko kurakuran sun kai kwatankwacin kumbar teku ubangiji zai wanke masa su a dalilin fadar wadannan kalmomi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما في فيتين abinda na fada ni da annabawan da suka gabace ni shine wannan kalma la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya tabbata cikin sunan ya tabbata cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa afdalul kalam ba'da alquran أربع وهن من القرآن سبحان الله وبحمده سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي جوا ما في في جن ما قنا ذنجيب داه دني بايا القرآن يكي هما سوما سنة جن القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر waɗannan jumloli guda hudu sune mafificin zance bayan alqur'ani kuma su ba suna daga cikin alqur'ani din to kaga duk wannan tasbihi ne ambaton Allah ne sarkake ubangiji ne girmama ubangiji ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da wannan al'umma amma dukkanin su za ku ga cikin jumloli ne cikakku babu inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da al'umma a rika fadar sunan Allah kawai ba tare da an sifanta shi da wani abu ba kuma wannan ya kasance zikiri wadanda suke irin wannan da sunan zikiri tunda dadewa an tambaye manyan su dalilin da yasa suke wannan suka ce a alqur'ani ne ubangiji ya umarce su da su haka inda Allah yake cewa wa qadarullah haqqa qadrihi qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وألمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سكتي وانا آية اتتي تنون ملكتي الله 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 آية تنتي و وما قدر الله حق قدره يو داوا بس يقرم مع الله يد يشن شن يقرم مع وصفا wato ba su girmama shi yadda ya cancanci a girmama shi ba in qalu ma anzalallahu ala basharin min shay yayin da suka ce ba wani mutum da Allah ya saukar masa wani abu wato kaga irin yadda suka yi wa abun kiwon karamma hukaciya babu wani mutum kaga kowane mutum ya shiga da Allah ya saukar masa kowane irin abu ma anzalallahu ala basharin min shay'in kaga wannan yadda suka kwaso ta da zafi haka sun kama kansu shine ubangiji yace kul ka ce musu man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa wane ne ya saukar da littafin da annabi musa ya zo da shi ga wani mutum musa bashar ne gashi an saukar masa da littafin nan kuma abu ne wanda kuka ce babu wani abu da aka saukar wa wani mutum man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas wanda yake haske kuma shiriya ga mutane ta jaluna qaraqisa kuna sanya shi a matsayin takaddu littattafai tubuna wa tukuna kathira ku bayyana wasu kuma ku koyi saboda ba ku san gaskiya wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'u aka sanar da ku abinda ku da iyayen ku da ba ku sani ba annabi Musa ya zo muku da shiriyar da ba ku ba ku cikin ta kaga an kama dole su yadda domin su suna cewa su mabiya annabi Musa ne kuma Allah ya bashi at-taura kuma sun yadda cewa Allah ne ya bashi saboda haka ba su da ansa irin wannan dole kai zaka ansa daban duk mutumin da kake bugawa da shi in ka kai shi karshe shiru zai to karshe irin wannan tambayar da ta za ta zargo shi kai ne zaka ansa ta shi yasa ubangiji yace to ka ansa musu kul ka ce da su Allah wato Allah ne ya saukar wato anzalahullah shine takdirin magana anzalahullah man anzala alkitaba alladhi jaa min musa anzalahullah wanda shine zikiri Allah 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 kaga ba alaka tsakanin abinda ake yin hujja akan sa da kuma hujjar ba su da alaka hujjar ta yi dan su sun yi nan hadin riga Allah yana cewa ka ce da su qulillah kace Allah ne wai suka ce a ka rika cewa Allah 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 wannan shine abin da Allah yake nufi da wannan aya thumma zarhum fi qawdihim yal'abun sannan ka kare su a cikin kusa kusan su suna ta ainihin wargi da shashanci to kaga wannan aya idan har ita ce za ta sa mutun ya rika ambatan sunan Allahu labzul jalala shi kadai a matsayin zikiri to ya fadi kasawar wasu ba shi da abin da zai sa ya ci gaba da wannan ya kamata ya daina to matsalar ba a fassara wa mutane aya sai dai kawai a kawo ta a ce ko lillahi Allah ce ku ce Allah 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 amma ba za a fassara wa mutane abin da Allah ya koro cikin maganar ba yaya maganar take yaya za ka hada karshenta da farkonta haka nan suna hujja da fadar Allah kun ayyu shay'in akbaru shahada qulillahu shahidun baini wa bainakum ke kun ayyu shay'in akbaru shahada kace wane ne mafi girman shi wani abu ne mafi girman shaida qulillahu shahidun baini wa bainakum kace Allah ne mai shaida tsakani na da ku sai suka ce qulillahu sai aka tsaya nan ce ka rika cewa Allah 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 a matsayin zikiri wanda ko ba haka ayat take nufi ba don haka za mu ga babu inda annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine mafificin wanda ya fassara alqur'ani
babu wani wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam fassara alqur'ani kuma annabi ya fassara alqur'ani gaba ɗayan sa da maganganun sa da ayyukan sa haka rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ka cokan dinta fassara ce ta alqur'ani gaba ɗaya saboda ubangiji madaukakin sarki da ya sauka da wannan alqur'ani ya daura wa annabi sallallahu alaihi wasallama nauyin ya rika yi wa mutane bayanin abin da aka sauka masa wa zalla ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da wannan ambatan da wannan zikirin da wannan alqur'anin domin ka rika yi wa mutane bayani kaga Allah ya daura masa nauyin ya rika bayani don haka mu'minin ibadi mun yadda mun aminci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bayanin ya sauke nauyin da ubangiji ya daura masa don haka cikin bayanan da yayi bai fassara mana wata aya irin waɗannan ayoyi da suke ambatowa da cewa ana nufin gurɓacewa Allah 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 ba abinda ya nuna mana shine ga yadda zamu yi zikiri ga yadda kalmomin da ubangiji yake bukata kalmomin da ubangiji yake so sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sune la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah da haka duk inda aka ce isma rabbik sabbih isma rabbik ana dagan ambatan Allah kamar yadda yazo a sunna kuma ambatan Allah da jumla mufida yazo da Allah yake cewa wala taqulu mimma lam yuzkar ismu Allah alayhi ko faqulu mimma zukira ismu Allah alayhi anan me ake nufi da ambatan Allah shine kace abinda aka ce bismillah daka lokacin da za a yanka abinda mai yanka yake faɗa bismillah an san kuma wannan ba din muta'allika ce bi mahzuf wato akwai abinda aka share wanda da shine take ta'alluki duk inda harfun harfu jar yake a ka'idar arabiya to yana da muta'allal ko dai ya zama muta'allaq din nan zahir mazkur ko kuma ya zama mahzuf ne malamai suka yi sabani wajen kaddara abinda aka share din ko dai ya kasance ismi ne ta zama jumla ismiya ko ya zama fi'ili ne ta zama jumla fi'iliya jumla ismiya mufida ce jumla fi'iliya ita ma mufida ce saboda haka ko dai azbahu bismillah ko kuma bismillahi zabhi ko saboda haka ko dai ya zama jumla ce ismiya ko kuma jumla ce fi'iliya ubangiji madaukakin sarki ya fito da abin da ake kaddarawa a wasu ayoyi kamar iqra بسم ربك الذي خلق كذا انا اقدر فيه اقرا بسم ربك الذي خلق وكما بسم الله مجريها ومرساها كذا انا اقدر به اسمي تزم جمله اسميه اور حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa kamar da yake cewa Umar ibn Salima lokacin da aka kawo abinci yana dan garami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yana ci da hannun hagu kuma yana yawo da hannunsa a cikin akushin abinci sai manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ya gulab samillah wa kul bi yadinka wa kul mimma yalik menene ma'ana samillah kace allah 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 kace bismillah in zaka ci abinci kace bismillah sannan wa kul bi yadinka kace da hannunka da dama sannan ka ci gabanka kaga samillah alai yana nufin kace bismillah kaga jumla ce me jumla ce mufida ba mufrad bane ba kawai lafazi bane mufrad haka dan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa adi ibn hatim idza arsalta kalbaka almuallam wa zakarta ismallah fa qul idan ka aika karanka wanda kai wa tirene kamar da Allah ya ce fa qulu bima afsakna alaykum wa zkuru ismallahi alayhi to wa zkuru ismallahi alayhi din shi da annabi ke ta idan ka aika karanka wanda kai wa tirene tirene na farauta ba tirene da daba ba tirene na farauta sannan ya kama abin farauta ko ka same shi matacciya wa zakarta ismallahi sannan ka ambaci sunan Allah wato kace bismillah lokacin da zaka saki shi to yace kace kawai in ka samu abin da ya kama koda ya kashe shi koda ya kashe shi sai zaka ci ya halatta kace to kaga nan duk zamu ga hadisi ne koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda take nuna mana cewa ba a zikiri da ambatan lafazi mufradi kawai ambatan lafazi mufradi wanda ya saba koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sabawa koyarwa ta magabata na farko ta saba alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to amma duk da haka muka samu wasu ma wanda sun wuce iyaka ba ma wai ambaton lafzul jalala kawai ba a zaka iya zikiri da ambaton hu hu kawai kamar kana haushi wato damiri kawai kana cewa hu 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 har ba ibn arabi ya rubuta wani littafi wai shi kitabul hu wato yana daurewa irin wannan zikiri da hu 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 wani aka tambaye shi hujja akan wannan sai ya ce ai Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu kaga wannan shakeci ne wasa da alqur'ani wai ba wanda ya san tawilu hu hu din nan sai Allah kaga kida a zikirin ba shi zikiri ne na koli na musamman wanda ba wanda ya san ba wanda zai iya maka fassara sa to abu shakka wanda ya sabawa koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wani daga cikin irin masu ambat zikiri da su da ambatar lafazi mufrad ba irin wanda Manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba aka ce da shi bai yasa ba zai ce la ilaha illa Allah kawai sai dai ka ce Allah 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 yace wai na tsoron kada ya mutu akhafu an abuta bainan nafi wal isbat wai yana tsoron kada ya kore bai tabbatar bai mutu wai yace la ilaha sai ya mutu bai kara saba to menene in ka mutu ba ka kara saba Allah yana bada hisabi ne da abinda muka gure shi da niyyar mu saboda haka ba lafazin kawai ubangiji yake kallo ba yana kallon abin da yake zuciyarka fadara ka ce la ilaha sai mutum kuma ya yi zuciya ya mutu to ba cewa ya mutu kafiri ai ya kore bai tabbatar ba ba ya mutu a'a ubangiji zai masa hisabi a bisa abin da yayi niyya saboda ka wannan ba hujja bace da za ta rika annabi ba shi yace a rika lakkanawa wanda zai mutu la ilaha illallah ba ya ce ku rika lakkana masa Allah kawai ko ku la ilaha illallah mutuwa ba zai gashi na a cikin gargara a kowane lokaci zai iya rasa ransa saboda haka annabi kuma yace ku rika lakkanawa lakkanu mautakum la ilaha illallah saboda haka kafa annabi sallallahu alaihi wasallam kwadayin al'umma su ta shiga aljanna ne ko kuma kana ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ingiza al'umma su cikin hadari ne da zai rika cewa ku gaya wa ma da suka zo mutuwa la ilaha illallah bai ce ku tsaya akan Allah 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 ba saboda haka zamu ga ita bid'a matsalar ta lokacin da mutum yake kirkiro ta baya tunanin hujja sai bayan ya gama kirkirowa sannan kuma zai shiga karima-karima da lalube-lalube ina zai samu wata hujja shi yasa a ka'ida ake so kada ka yi wani aiki sai ka san hukuncin Allah akan wannan aiki wani abu ne wanda duk wanda ya taso yana karatu tun daga adari zai ji ana faɗa masa wala yaf'alu fi'lan wala yahiddu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi bai halatta ga baligi ya aikata wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah hukuncin Allah shine mai Allah ya ce game da wannan aikin ya ce ayi ko bai ce ba ya halatta yin abin ko bai halatta ba wajibi ne abin ko musahabi ne ya wajaba ga dukkan wani baligi ya san wannan hukunci kafin ya aiki to shi da bid'a ba wanda yake duba ba shi kawai zata sa shine yin ya cimma burinsa na kirkiro bid'a to kuma in ya kirkiro sai ya gabu da matsaloli kuma ya gabu da kalubale daban-daban don haka dole ne ya ta neman ma bid'a tashi mazauni ko mahalli ko bigire a cikin alqur'ani da sunna to anan ne kuma zai ta ainihin ragam da sai ya ga dama Allah ce sabbihi isma rabbikal a'la ka ambaci sunan ka tsarkake sunan ubangijinka mafi daukaka mafi daukaka sifa ce ta ubangiji da take nuna uluwullahi subhanahu wa ta'ala wa uluwullahi naw'an daukakar ubangiji daukaka ce iri akwai uluwu zatin da uluwu sifa akwai daukaka ta zati akwai daukaka ta sifa ubangiji ya daukaka a zatinsa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء وبنجد يا دوكك yana daidaito ya daidaita bisa al'arshin sa ba'inun min khalqihi ba tabbare yake cakude yake gaure yake da halittarsa ba a yana sama da halittarsa yana mai daidaito bisa ga al'arshin sa daidaitan da ya dace da girman sa da jalalar sa da daukakar sa wannan shi ulul zati ulul sifati ubangiji ya sifantu da sifofi waɗanda suke madaukaka anan sifanta ubangiji da daukaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa bawa ya ce wa musulmi idan yayi sujjada ya faɗi wannan سبحان ربي العظيم أكتشي كسات أوكو سبحان ربي الأعلى سيأكتشي كسات أسهل وإليه كبر وأن كدوبة مطي دوتك أجكم متشيني كذ وأن قطع وجدك مطي دوتك أجكنت أجكنك شيني كنك يزا بعوشي تهندوك يوى da ka ake ka saboda shi nan ne mafi daukaka a jikin dan adam wannan daba mafi daukaka ubangiji ya umarce ka ka turtsa ta a kasa kai kasa da ita daidai inda kake takawa ka sa wannan kan a gurin ka sa goshin ka a gurin me yake nuna wannan karewar matukar kaskantar da kai ga Allah ke babu wata daukaka yanzu da kake ji a gaban ubangijinka ubangijin kashe da sama da kowa a cikin wannan yanayin da ka kaskantar da mafi daukakar gaba a jikinka a cikin wannan halin kuma kake kiran ubangiji shine mafi daukaka sai ka ce kuma subhana rabbiyal a'la wato kai kai kasa shi kuma ka daukaka shi sama da kowace daukaka akwai hikima ko babu akwai hikima yayin da kai wannan kaskantar da kai ga ubangijinka mafi daukaka ga dukkan wani abin daukaka sai shi kuma ubangiji ya fi kusantowa gare ka da taimakon sa da agajinka sama da kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijin sa shine lokacin da yake sujjada ce wasjud waqtarib yesu jira ka fara kusantar ubangijin daga wannan sakamako ne yayin da ka kaskantar da kanka ga wanda yake mafi daukaka shi kuma sai ya matso da kai kusa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kusa wannan a sujjada subhana rabbil azim kuma kusa ta ruku wannan ita ce kamala da tsarkaka da daukaka da girma na ubangiji da bawa yake nuna wa ubangijin sa da bawa yake saduda ya rusuna ga ubangijin sa ce sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijin ka mafi daukaka za mu ga dan adam ba a wani guri Allah yana sifanta shi da daukaka annabi Musa qala la takhaf innaka antal a'la ko kada ka ji tsoro innaka antal a'la kalmar a'la a sifar annabi Musa da kalmar a'la a sifar ubangiji da bambanci ko babu bambancin da yake tsakanin bainal khaliqi wal makhluq a can al a'la ala a'daika al a'la ala a'daika kai ne mafi daukaka akan dukkan makiyanka saboda me aka ce da shi kai ne mafi daukaka saboda babban abokin adawarsa me yayi da awa ana rabbukumul a'la to Allah ya ce a'a kai ne ba mafi daukaka da gare shi ballantana a ce kuma shi ne ubangiji mafi daukaka kai dan adam ne kasa kake da ba da ubangijinka amma ka fi shi daukaka saboda kai ka samu kusanta ga ubangijinka saboda kaga sifar a'la anan ba dai dai take da sifar a'la a wannan aya ta sabbih isma rabbikal a'la duk da cewa a lafazi sun yi kama haka ne haka ne ubangiji yana cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa إن كنتم مؤمنين. كلمة أعلون جمع إلى أعلى ولا تهنوا كدكوا يلولي كدكوا يسيني ولا تعزلوا كدكوا يبكيتش وأنتم الأعلون الآن كوني ما في توكك إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين ما في توكك على قوى daga abokan gaba matukar kuna da imani ku kuna da kusanci da ubangiji wanda shine al'a'la don haka ku kuka daukaka da gare su na'am don haka ubangiji yana sifanta kansa da sifa ya sifanta wani mahaluki da irin wannan suna da wannan sifa amma bambancin da ke tsakanin wannan sifa da sifa kamar yadda muke faɗa shine bambancin da ke tsakanin bainal khaliqi wal makhluq to gurbacewar kwakwalwa da lalacewar ta ita ce za ta rika hararo wato daidaita ko kwatanta sifar mahaluki da sifar khaliq yayin da aka tabbatar wa da Allah sai lalacewar kwakwalwa ce in kwakwalwa da biyayya ce zuciya ta cika da tauhidi ta san Allah to da zarar ka sifanta Allah da sifa wannan zuciya ta san babu ma kwatance tsakanin wannan sifa da ka tabbatarwa Allah da sifar makhluq amma in kwakwalwa ta lalace zuciya ta rikirkice shigoyi suka yi yawa da bid'a da shirka a cikinta to da ka ambaci wato sifar ubangiji sai ya kawo sifar makhluqi da ta ubangiji sai ya haɗa sai ya ce to dole sai ya yi tawilin sifar Allah don haka mai tawili baya tawili sai ya yi tashbihi duk wani wanda yake murkuda margwada sifofin Allah ya rika musu tawili yana sake musu wato ma'ana to baya yin wannan sai da ya tashbihi inda bai tashbihi ba zai sake musu ma'ana ba yanzu da kaji an ce wa huwa as-sami'ul basir sai ka ce sai an bankara kalmar sami'u ta zama wani abu daban kalmar basiru ta zama wani abu daban saboda Allah ya ce wa dan adam fa ja'alallahu sami'an basira kana jin an sifanta Allah da as-sami'ul basir ka san kana hararo kuma gabar da ta gabaci wannan laisa kamithlihi shay baka a dukkanin sifofi da zaka tabbatar wa da Allah zaka tabbatar masa da su ne akan wannan kaida laisa kamithlihi shay wannan ita ce akidar ahlus sunna shi yasa akidar ahlus sunna ba ta da matsala wajen fahimtar ta amma aqida da ta sauke wa aqida ahlus sunna ai ta maka bayani ai ta maka bayani kace ni ban gane ba a kawo wannan tawili a kawo wannan a hada da wannan karshe dai kace baka fahimta ba karshe a ce ai tauhidi ne shi tauhidi ba a fahimta sarari wasu ba sai su ja maka kunne ka guji karanta tauhidi kar ka bace wanda ka gaba tauhidi tauhidi da shi ne abinda farkon abinda ya kamata bawa ya fara sani falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuhidullah farkon abinda zaka gaya musu shine ka koya musu tauhidi kuma a ce tauhidi nan shine zai fitar da mutum to abinda yake fitar da mutane shine ilmul kalam abinda ake karanta mana anan kana ce mana tauhidi bisa ga hakika ba shine tauhidin ba ko ba sai da muka yi nisa muka gane ashe ba tauhidi ake koya wani ba ilmul kalam ilmul kalam ilimi ne na surutai da sutubu ruhu da ainihin cece kuce in kultum kulla shi ke da in kultum kulla amma ilmul tauhid shi ne abinda zaka ji bide bide sai a ce qala Allah ta'ala bide bide sai a ce wa fi sahihain rawal bukhari wa muslim to wannan shi ne ilmul tauhid dan wadannan su suka zo da tauhidi alqur'ani da sunna su ne suka zo da tauhidi tsantsa amma a rika ce maka qala zaidun qala amru to wannan kai ma ka san ba tauhidin ne da za a yi koyon koya maka ba Allah ya ci gaba da cewa allazi khalaqa fa sawwa wanda ya halitta ya kuma daidaita halitta ubangiji ya halicci dukkan halitta sannan kuma ya daidaita wannan halitta din kamar yadda yake cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci dan adam a bisa wato mafi kyawun halitta fi ahsani taqwim a bisa halitta mafi kyawu kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki yake faɗa fi suratu taha rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada a'ta kulla shay'in khalqahu ubangiji shi ya ba mu kowace halitta irin halittar ta allazi khalaqaka fa'adala fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak shi ne wanda ya halicce ka fa'adalaka fasawwaka fa'adala ya daidaita halittarka sannan kuma ya miƙar da ita fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak bisa ga kowace irin sura ya ga dama ya halicce ka anan ubangiji yace allazi khalaqa fasawwa ya shafi maf'ulin domin ya shafi dukkan wata dukkan halittu allazi khalaqa wanda ya halitta ya halicci mutum ya halicci aljan ya halicci mala'ika ya halicci sama da kasa da abin da ke cikin su gaba daya sauraka an shafi maf'ulin domin ya kunshi dukkanin halitta yace rabbul allazi a'ta kulli shay'in khalqahu dukkan wani abin da ubangiji ya halitta shi ne yake bashi irin halittar da ta dace da shi fasawwa sannan ya daidaita wannan halittar wanda zai kaddara fa'ada kuma wanda ya kaddara komai ya sanya shi bisa gwargwado komai ubangiji ya sanya shi bisa gwargwadon da ya ga dama ya sanya shi don haka halittar dan adam ubangiji ya yi ta bisa gwargwado haka nan halittar aljanu haka nan ta mala'iku haka nan abinda ubangiji madaukakin sarki ya halitta wa dan adam na abincin da yake ci a doran kasa yayi shi gurgudan bukatar dan adam wa qaddara fiha aqwataha bi arba'ati ayyam ya kaddara abincin da dan adam zai ci a doran kasa kamar yadda muka sha fada ubangiji ya halicci kowace halitta kuma ya kaddara mata abin da za ta ci da haka da a ce dan adam ba zai yi zalunci da babakiri da rubda ciki da wawaso ba abinda ubangiji ya halitta wa dan adam da ni'ima ya isa kowa ya ce ko shi ba wanda zai yi yunwa ba wanda zai yi kukan babu to amma zaka samu dan uwanka ne dan adam zai wawashi haƙƙinka zai tattara haƙƙinka ya cinye arzikin kasa da Allah yake ba kowace kasa yana daidai da abinda kasar take bukata da abinda dan adam yake bukata sai dai a samu azzalimai shi azzalman shi wa gabanni miyagu su rika cinye arzikin da a ce kowace kasa za a ba wa dan adam wato dan kasa din gwargwadon abinda yake rabansa ne kasansa ne to da shi kenan kowa zai wadatu ba wanda zai yi kuka da babu wannan talaucin da ake fama da shi ba za a gan shi ba to amma wasu ne za su rika cinye haƙƙin wasu wasu za su rika danna haƙƙin wasu ka duba wasu kasashen da babu wata kasa da ba a zalunci yanzu ba wata kasa da shugabannin su ba sa cuta su rika ci musu arziki sai dai kawai hawa-hawa ne wato cutar hawa-hawa ce wata cutar giredi ce kiri ta bubana wato ila abinda kuke cewa full absorption ne komai wato a cutar babu wanda ake bari za ka aka tattaro arzikin kasa din gaba daya sai a kasa uku sai a kwashe kashi uku kaso daya ma kuma shi ma sai a kasa shi uku ba a kasa hudu a kwashe kashi uku kaso daya ma sai a kasa shi hudu a kuma kwashe kashi uku ba kaso daya wannan shi da za ka wawwatsa shi ma ku daka wawa tare inda za ka fahimci haka ka duba PTM lokacin da aka fada ka duba da taro da kwabo ne yake dan tarhada ba fa wancan arzikin makudan ne ma to dan kudin ake kwasuwa ina aikin da su ba a'a dan abinda aka dan kara din nan shine ake tara shi a cikin rara shi wannan dan kara ne ake ta aka rika yin wannan ayyukan da mutane suka rika gani a kasa to kaddara a ce arzikin kasar ne za a kasa hudu su kwashe kashi uku su bar kashi kaso daya in sun kwashi uku bisa hudu su cinye bisa zalunci kaso daya bisa hudu su yi ayyuka da shi su raya kasa da shi sai kun ga alama sai kun san cewa ana haƙar man fetur a Najeriya ana kuma sayar da man fetur da tsada a duniya shi yasa dan Najeriya baya sanin man fetur ya tashi a duniya ko ya faɗi saboda babu abin da yake gani da alamun ya tashi yanzu ko ya faɗi jiya yau take yau ijiya take babu bambanci kasashen da kake gani kana zuwa kana abin nan kana ganin kullun ana ta gine-gine ana ta raya kasashe kasar da abubuwa sababbi na ci gaba ana ta yi wa ainihin ɗan kasa yayyafi ba wai ba sa cinyewa bane su ne ba su cinye uku su saki daya kamar kasashen gol din nan duk sarakunan nan cinyewa suke amma za su turo muku daya a yi muku manyan titina da su a yi muku manyan gine-gine a gyara muku wutar lantarki ku samu isasshe wutar lantarki da ko kifta ba ta yi ga ruwan sha sannan ga aiki ga kyakkyawan albashi sai za mu haka da ana yajin aiki ba saboda ga kyakkyawan albashi komai ga shi nan saboda haka sai kaga cewa ana satar sai waɗanda suka yi ilimi mai zurfi suka shiga cikin harkar suke iya gane cewa ga irin ɗan kuɗin da ake kwasa amma haka mutane a gaba gari haka a gari ba za su gane cewa mutanen nan suna kwashe kuɗin ƙasar ba saboda za ka ga dukkan wani wanda yake amir wato aka bashi lakabin sarauta saboda yana da alaka da gidan sarauta to yana da budget dinsa duk shekara wanda aka ce amir da yaro da babba da mace da namiji dukkan wani wanda yake da alaka da gidan sarauta to akwai budget dinsa da ake yi masa duk shekara akwai kuɗin hutu da za a bashi ya fita ya ainihin ya saka ta wala a inda duk ya ga dama a duniya duk shekara za a yi wannan kasa ba a cikin budget za a rubuta shi ba amma duk da haka kuma za ka shiga kasar ka sha sanyi AC kaga ashe kenan wato mu ma da a ce iya zalincin zai tsaya irin na waɗancan to da abin da sauki da mu ma yanzu muna jin cewa wato ba za ka gama haka ba da kuwa za ka gan shi bulbul yana haske dan wani wata ramar da wata kibar ta wahala ce ba wai haka Allah ya yi ka tun asali kai baki kiran haka kake tittirna ba ko kuma a'a haka ke a gotsi sha'ani ne na da rayuwa da yau da abin da sauransu saboda haka kaga Ubangiji ya halicci komai sannan kuma ya kaddara komai ya yi shi bakin gwargwado komai da zai bukata sannan fahada ya shiryar kowace halitta Ubangiji ya shirya da ita akwai hidaya shar'iyya akwai hidaya kauniyya akwai hidaya shar'iyya Ubangiji ya nuna maka hanya ta gaskiya fahadainahu najdain inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura Ubangiji ya nuna maka hanya da take ta gaskiya ce ka bi ya ganar da kai musulunci ka riƙe musulunci ya ganar da kai sunna ka riƙe sunna kai aiki da ita wannan shiriya ce akwai shiriya kauniyya da Allah ya yi wa dukkanin halittu gaba daya kowace halitta Ubangiji ya shiryar da ita zuwa ga maslahatta shi yasa yaro ana haifarsa ana ba shi nono ba to ba haifar sana ba shi nono zai ga ya kama waye ya nuna masa wannan haka Ubangiji ya nuna masa wannan ya san wannan shine abincinsa sauraka ba wani yaron da ake koya wa shan nono shan mama da ya faɗo duniya ga baki shi yana ta wato abin nan karima karimi yana da ba a sama sa baba ba da kuma sa sai ga yana tsotsa wai kuma ba sai yake tsotsa da haka kuma kowace dabba ta san abincinta ta san abin da inta ci za ta mutu ko za ta ciwo ko za ta mutu ta san abin da za ta ci ta rayu za ka tana bin abincinta ta san ƴan uwanta za ka tururuwa ba za ta yi gida inda yake magudanar ruwa bace za ta yi gida inda yake tudu ne yadda ruwa in yazo ba zai cika mata gida ba in ta saci kwayar kero to ba za ta aje ta haka nan ba sai ta bantare bakinta yadda ba za ta iya ba za zama tsoro ba da haka ta kwashi geranka ko masararka ko abin nan ko abin nan dinka a dawarka amma ba za ka ganin ruwa ta sai tsoro ba ta sai da ta bantare bakin da inda zai zama tsoro ta bantare shi sannan in rana ta fito tana iya fito da ita ta busar da ita kuma a waje duk wani ruwa mata wannan Ubangiji da ya halicce ta shi ya nuna mata wannan sauraka wannan hidaya ce kauniyya kowa Ubangiji ya nuna masa abinda zai yi ya rayu abinda zai ci ya rayu da abinda zai sha ya rayu da inda ya kamata ya zauna ya rayu kowanne Ubangiji ya nuna masa kifi a ruwa dabba a doron kasa dan adam da yake tafiya akan doron kasa kowanne Ubangiji ya shata masa shiriya shi yasa malamai suke cewa shiriya iri uku ce akwai hidaya ila masalihid dunya wannan ta shafi dukkanin halittu da ubangiji yayi wadanda suke masu magana da wanda ba sa magana da mu'mini da kafiri wanda duk ubangiji ya ba su wannan hidaya saboda ka san yadda zaka yi making money zaka tara kudi haka nan arde shi ba ya san ya zai making money ba sai bi ka iya ma to wannan duk hidaya ce ta ubangiji haka nan akwai hidayar da take bima'ana du'a al-khalq hidayatu ad-da'wa hidayatu al-irshad shiriya ta kiran mutane zuwa ga gaskiya zuwa a nuna musu abinda za su yi su amfana a lahirar su wannan kira ya shafi dukkanin mukallabi ya shafi mutane ya shafi aljanu wanda ubangiji ya kallafa wa ibada a nan doren kasa haka wannan hidaya ce ta da'awa hidaya ce ta karantarwa da annabawa da malamai suke yi annabawa da masu kira zuwa ga Allah suna yin wannan hidaya wa amma kabudu fa hadainahu fastahabbul ama ala alhuda inma anta munzir wa likulli qaumin kaga wannan hidaya ce ta bayani hidaya ce ta da'awa kamar da Allah ya ce innaka latahdi ila siratul mustaqim kaga nan hidaya ce ta kira sannan akwai hidaya ta tawfiki wannan ita ce ta uku hidaya ta tawfiki shine ka samu karbar gaskiyar ka shiryu da wannan gaskiyar kai aiki da ita to wannan aikin Allah ne shi kadai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda ka so kaga a can Allah ce innaka wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim ya tabbatar masa da shiriya amma shiriya ta kira nan kuma ya kore masa shiriya amma shiriya ta tawfiki saboda haka shiriya ta tawfiki ubangiji ya kinsa maka gaskiya ka yadda da ita kai aiki da ita wannan aikin Allah ne shi kadai mutum baya wannan duk yadda ka so ga mutum ya gane gaskiya in Allah bai so ba ba zai gane ba shi yasa muke roƙon sa irin wannan hidayah a cikin sallolin mu da muke din as-sirata al-mustaqim ita ce wannan hidayah ba hidaya ta kasuwanci ba sai da zaka tsara ku ya hidaya ta ka gane gaskiya kai aiki da ita ita ce muke roƙo lokacin da muke sallah ita ce muke yi wa Allah godiya ga yanda muka gamba a cikin aljanna Allah ka nuna mana lokacin alhamdulillahi alladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadana gaskiya ko binan godiya ta tabbata ga Allah godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ga wannan wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba za mu iya shiryar da kanmu ba dan Allah ya shiryar da mu ba hidayah ta hudu ita ce hidayatul akhirah a ranar lahira ubangiji madaukakin sarki ya nuna maka gidan aljanna sai ga gidan ka can wannan hidayah sakamakon hidayah duniya ce da zaka samu ta tawfiki idan ka samu hidayah duniya ta tawfiki sai ubangiji ya baka hidayah lahira ta shiga gidan aljanna inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ولا إتتي شريعة دان أدم زي سامو أكيدان الجنة وبنجي ينونا مسا كيدان الجنة يقاني كيدان سسما إذا ديكي قاني كيدان سلدوني أكما إذا يزو أتكين حديث ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم ديكي تشيوا idan mu'minai aka zama musu wato idza khalas almu'minun idan mu'minai suka samu kubuta daga hawan sirati wuqifu ko hubisu ala alqantarati ma baina an-nari wal janna akai wata gada da take tsakanin wuta da aljanna sai a tsaye da su a wannan kan gada sun gama hayin sirati da farko za su hau wata gada daga ita sai aljanna ana zuwa sai a ce da a tsaya a yi layi a wannan lokaci hatta summa tuqass yuqtasu min almazalim hatta idha hudhibu har sai idan an wato kowane wani wanda yake da wani abu na wani haƙƙin wani a kansa a warware wannan wato haƙƙin da yake kansa a tace mutane a tsabtace su sai lokacin da aka tsabtace su sai ubangiji ko madaukakin sarki ya nuna musu gidajen ko a nuna masa gidansa aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa wallazi nafsi biyadihi wallazi nafsi biyadihi inna ahadahum la adallu ila maskanihi fil janna min manzilihi alladhi kana fid dunya na rantsi da wanda raina yake hannunsa dayan su sai ya ku gane gidansa wato hanyar da zai bi tafi gidansa na aljanna sama da yadda yake gane hanyar gidansa a duniya to ubangiji ya nuna masa gidansa ta yadda ya kama hanya tiryan ba zai shiga gidan Sa'adu ba ko ya shiga gidan Usman ibn Affan ko gidan Sayyidina Abubakar kai sai gidansa zai ci Allah ya sa muna mabutaka da su amin wannan ita ce hidayatul akhirah saboda ka hidaya iri hudu ce hidaya ila masalihid dunya hidayatul da'wa wal irshad sannan kuma hidayatul tawfiq sannan hidayatul akhirah anan ubangiji da yace wanda zai kaddara fa hada sai bai fadi mafulin hidaya ba sai aka bar shi haka nan dan ka kaddara dukkan wata hidaya ubangiji shi yake yin wannan wanda zai akhraja al mar'a wanda kuma shi ne ya fitar da makiyaya ina ga dole ne mujabirki anan dan na ga lokaci yayi an fara gajiya da fatan abinda muka faɗa daidai alima na gaji abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in